نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yarda da yassarewa ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu ikon sake haduwa a wannan majalisi da ke nan masallacin Imam Da'wa malamin mu Sheikh Muhammad Kabir Ahmad anan bakin tashar Yankari a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi don ci gaba da karatu da muke a cikin littafin Kitabu Tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid na Imam Ahli Sunnati wal Jama'a Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Allah ta'ala ya ji kansu da rahama yau muna 28 ga watan Aljumada al-akhira lissafin hijira alif da 445 wanda kuma ya dace da shi kuma 11 ga watan January watan 1 miladiya shekara 2024 bayan dan tseko da aka samu wajen sati biyu ba mu karatu ba yau Allah madaukakin sarki ya ara mana dama da lokaci za mu ci gaba daga yadda muka tsaya muna roƙon sa madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu taimakon sa da gudumawar sa da kuma koshin lafiya da ikon gabatar da irin waɗannan ayyuka insha Allah ta'ala yau za mu tashi ne a fihi masail mun yi karatu a cikin babi na biyu باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب da yayi magana akan falalar tauhidi da kuma irin yadda tauhidi ke kankare zanubai a cikin wannan babi idan ba ku manta ba mun karanta ayar alqur'ani mai girma da malam ya fara kawowa cikin suratul an'am aya ta 82 fadin Allah madaukakin sarki alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun sannan malai ya kawo mana hadithun Ubadah ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ودونا حديث يا دوكي ومجلسي دا داما كسان مجلسي قوما سنموك وچي زوا حديث وتبان ودى مالا يكاوشي النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله Allah ya haramta wa wuta duk wani wanda yace la ilaha illallah dan neman yardar Allah sannan malai ya kawo mana hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wanda ya ba mu labarin Annabi Musa alayhi salam da ya roki Allah madaukakin sarki ya bashi wata kalma da ta hade zikiri da addu'a Allah subhanahu wataala yace ka ce la ilaha illallah Annabi Musa yace kullu ibadika yaqulu hadha ya ubangiji duk bayinka ma da wannan suke zikiri suke addu'a sai Allah madaukakin sarki yace ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illa Allah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illa Allah ce Musa da a ce sammai bakwai da duk wani wanda ke rayuwa a cikin su banda ni da kassai bakwai za a dora su akan tafin hannu daya na mizani sannan a dora la ilaha illallah a dayan tafin na mizani to wannan mai la ilaha illallah sai yayi rinjaye saboda nauyin da la ilaha illallah take da shi sai malan ya karkare mana da hadisin Anas dan Malik da yace a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ubangijinsa yace yabna adama law ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka biqirabiha maghfiratan ya kai dan adam da zaka zo mani da cikin kasa ko nauyin kasa duka zanubin ka ne amma sai ka hadu da ni baka shirka da ni sai ka hadu da ni baka shirka da ni ni ko zan zo maka da cikin kasa ko nauyin kasar na gafara to wannan a takaice sune nusus da muka yi karatu a cikin su a wannan babi to bisa al'adar malam a wannan littafi idan ya kammala babi to kuma yakan biyo bayan sa da masail masail din suna nufin fawaid fa'idojin da za mu iya samu daga cikin karatun da muka yi a baya so sai malam ya fitar da su ba don komai ba sai don sakon da yasa dalilin da yasa ya zayyano waɗannan dalilan sakon da yake son ya isar da su ya zama ya fitar da kayan sa wala Allah idan ya bar su babu masail to ba lalle ne mai karantawa ya iya hararo waɗansu sakonnin ba to amma shi da ya wallafa littafin ya zo da dalilan ya san me yasa ya kawo hadisan a wannan gurbin to sai ya sauƙaƙe mana wahala sai ya ciro fa'idoji da kuma sakonni da dalilan suke dauke da su sai ya zayyana mana dan haka sai ya zama kamar refreshing ne zuwa da masailin kamar tuna mana karatun da muka yi ne tunda ba mu yi shi a majalisi guda ba sannan kuma ƙara bayyana mana manufar malan ne da sakonnin da dalilan suke dauke da su malan ya kawo mas'aloli karkashin wannan babi mas'aloli guda 20 daidai yace fihi masail cikin wannan babi akwai mas'aloli wato fa'idoji kamar haka al'ula fa'ida ta farko sa'atu fadlillah yalwar falalar Allah yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake da yalwar baiwa da falala da ni'ima ga bayinsa ta yanda shi baya rena abinda zaka bauta masa da shi indai ka bauta masa da tsarkin niyya to zai kamfata ya baka Allah subhanahu wa ta'ala yakan dauki ladan da ke wajensa ko sakamako na wato na lada da ke wajensa mai yawan gaske ko mai nauyi da yawa ya bayar akan aiki mai sauki to ba komai yake kawo haka ba illa wadata take kawo haka yo ko mu yan adam duwa da kaga ana kikikaka da shi a biyan kudin mashin ko a biyan kudin mota alama ce ta talauci koda kuwa ba talaucin hannu ba to za ka rasa shi talaucin zuciya ba shi wanda yake da wadata ta hannu da ta zuciya to ba a jayayya da shi akan abin da zai bayar sakamakon abin da aka masa to Allah madaukakin sarki yafi kowa cancanta da wannan karamcin shine ya biya abin da aka masa da fiye da abin da aka masa eh shi Allah idan zai biya yana biya da fiye da abin da aka masa shine falalar ku duba duk karatun da muke din nan tun daga fadin Allah ta'ala allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun imani ne babu shirka wanda yayi imani baya shirka kai imani baka shirka akan wannan sai Allah madaukakin sarki shi kuma sai ya biya ka da aminci amincin duniya da lahira zaka rayu a nan gidan duniya gaba ɗaya cikin aminci sanayin an tashi ranar alkiyama ana guje-gujen firgici da tsoro da tashin hankali da bakin ciki babu kai sannan kuma Allah zai kara maka da shiriya da zama kana cikin aminci kuma kana kan shiriya ba za ka tabe ba to idan ka auna kai abin da kai da sakamakon da aka baka za ka ga sakamakon ya fi aikin ka idan sakamakon biya za a yi ko saya za a yi nawa za a saye shi to haka sauran hadisan gaba daya abin da ake bukata a wajenka ba mai nauyi bane Allah ne yake nauyaya shi domin ya maka wato domin ya maka rahama sai ya nauyaya shi ko a karatun da muka yi mun yi bayanin cewa la ilaha illallah kalma ce mai sauki wajen fada hatta harufan ta harufa ne masu saukin fada ba sa dhom ko kha ko sa ko ta a cikin kalmomin ba la ilaha illallah kalmomi masu saukin fada amma sakamakon kuma mai nauyi shine yalwar falalar Allah subhanahu wataala athaniya mas'ala ta biyu kasratu thawabi tauhid inda Allah yanda tauhidi yake da wato yake da yawan sakamako a wajen Allah yanda tauhidi yake da girman yake da yawan faɗan sakamako a wajen Allah subhanahu wataala La ilaha illa Allah ne Allah madaukakin sarki ai manzon Allah sallama yace Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa kaga Musa da sammai bakwai da abin da ke cikin su yake rayuwa banda ni da kasai bakwai za a tattara su a dora su akan ma'auni na awun ayyuka a dora la ilaha illa Allah ita kadai a dayan hannu sai la ilaha illallah tarin jayi sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikin su la ilaha kun ga tauhidi ce la ilaha illallah tauhidi ce don haka Allah madaukakin sarki ya sanya ladan tauhidi wato lada mai yawa ka iya cewa babu wani aiki da ya kai tauhidi lada domin wannan aikin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya mutu a kansa to Allah ya haramta shi wa wuta inna Allah harrama ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah Allah ya haramta wa wuta duk wanda yace la ilaha illa Allah da gaske to tauhidi kenan haka ga nauyi a mizani ga sakamakon aljanna ga kuma wato haramtuwa ga wuta mas'ala ta uku takfiruhu ma'a dhalika lizunubi tare da yawan ladan da tauhidi ke da shi wannan ta gefen lada kenan ta gefen zunubi kuma yana kone zunubi yana kankare zunubi kaga kenan tauhidi a karatun da muka yi duk a cikin hadisin karshe da muka yi na Anas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah madaukakin sarki yace yabna adama law ataitani biqirabil ardi ko biqirabil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. كاغا wannan hadisin shi kuma yana karantar da mu irin yadda tauhidi yake kankare zanubi. Da zaka zo da zanubai cikin kasa wajen yawa da nauyi, amma sai ka zo baka shirka duk alefukanka da aka duba gaba ɗaya babu shirka. Amma fa ka cika in a ce lefukanka za a mayar da su jiki, a yi kwantena ajiye su, to ya kai cikin duniyan nan. Da za ka zo da su a haka, amma duka a banka ɗa babu shirka. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ni kuma zan cika maka ita da gafara. Kaga bayan tauhidi zai nauyaya maka mizani, tauhidi zai maka sanadin shiga aljanna, tauhidi zai maka sanadin kubuta daga wuta, to kuma ta gefe guda tauhidi zai kankare ma zanubinka. Indai akwai tauhidi to zanubi, wato tauhidin yana kone zanubin, kamar yadda muka karanta daga Ibn al-Qayyim a majalisin mu da ya shude, mun karanto daga littafin abinan Fathul Majidi daga Ibn al-Qayyim, abinda malam ya dauko daga Ibn Rajab al-Hanbali da kuma Ibn al-Qayyim, Allah ta'ala ya musu rahama, yadda ainihin wato suka yi mana ishara irin yadda zanubi, irin yadda wato zanubi baya iya zama ya sake a taskar mai tsayayyen tauhidi. Haka wannan malam yana ƙara jan hankalinmu ne akan ba wannan tauhidin muhimmanci sosai fiye da duk wani aikin da'a, domin babu wani aikin da'a da zai maka wannan gatar idan tauhidi ya san matsala. Aka lissafa maka shirka a cikin ayyukanka da sallolinka da azuminka da sadakarka da biyayyarka wa iyaye da kyautatawa makota da duk wani alherinka da kake ganin kana yi, in dai akwai shirka to malam ka san matsala. Ka san matsala, al'amarinka ya rikirkice, domin wasu suna ruduwa sai kaga a neman abun duniya suna bin bokaye, a neman abun duniya suna harkar tsafe-tsafe, a neman abun duniya suna tsubbace-tsubbace da bugun ƙasa. To amma sai su rika ganin idan sun dage da azumin Litinin da Alhamis, ko idan sun dage da ƙiyamul Laili, ko idan sun matsa da sadaka, ko idan sun dage wajen kyautatawa iyayensu, zai tare musu waccar masifar da suke fadawa a hidimarsu ta sana'a, ko hidimarsu ta siyasa, ko hidimarsu ta makami. Wannan rashin karatu ne da jahilci yake damunsu. Idan dai za ka yi shirka, to malam ƙiyamul lailinka ba za ta kai ka ko ina ba. In dai za ka yi shirka, azuminka Litinin Alhamis ka bar shi, ba zai maka amfanin komai ba, domin Allah baya yafi shirka ranar gobe kiyama. Amma idan za ka tsaya da tauhidi, ko ka gaza a azumin Litinin da Alhamis, ko ka gaza a ƙiyamul Laili, idan tauhidin yana nan bai taɓu ba, to al'amarin zai zo maka da sauƙi. Don haka mutane su daina tsammanin cewa za ka iya zuwa ka je ka sha jini ka yi tsafi, ko ka yi tsubbace-tsubbace, sannan kuma ka yi tsammanin cewa ai ta wani wurin kai mutumin kirki ne, don haka wannan halin kirkin naka ka riƙa ganin cewa zai kubutar da kai, ba zai kubutar da kai ba. Allah ya kiyaye. Ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, tafsirul aya allati fi suratul an'am. Mun ji fassarar ayan nan da take cikin suratul an'am aya ta 82. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. wadanda suka yi imani kuma basu gwama imanin nasu da zalunci ba, to wadannan suna da cikar aminci kuma su ne shiryayyu. Abinda malami yake nufi da mun ji tafsirin ta shine fadin walam yalbisu imanahum bizulmi, basu gaure imaninsu da zalunci ba. Ai a lokacin da muka yi karatun ayar mun ji yadda sahabbai suka tsorata, suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ma'aikin Allah, wannan aya ta sauka cewa duk wanda yayi imani bai gaure imaninsa bai cakuɗa da zalunci ba, shi ce da aminci kuma shi ne shiryayye. To ya ma'aikin Allah, waye cikinmu bai zalunci kansa ba? Suna jin tsoron in dai batun zalunci ne, ai yanzu wala Allah idan za a bincika a wajen Allah madaukakin sarki, ba za a rasa ka da wani laifi na zalunci da kai wa matarka ba, ba za a rasa ka da wani laifi na zalunci da kai wa ɗanka ba, ba za a rasa ka da laifi na zalunci da kai wa makocinka ba, ba a rasa ka da wani zalunci kai hatta wanda kai wa kanka ba, ba wanda zai kubuta daga cikinmu daga zalunci. Ta haka sahabbai suka tsorita, indai zalunci zai hana samun aminci a wajen Allah, indai zalunci zai hana mutum ya zama shiryayye a wajen Allah, ya ma'aikin Allah, waye cikinmu mai tsira? Ayyuna lam yadhlim nafsahu, ba a cikinmu bai zalunci kansa ba. Manzon Allah sallama sai ya ce, a'a, ba ku ji ba abinda bawan Allah nan Luqman yake gaya wa ɗansa, ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim, ya kai ɗana kar ka yi shirka da Allah, lallai shirka zalunci ne babba. To ai wannan zaluncin ake nufi a nan. Da haka allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi, waɗanda suka yi imani ba su gwama imaninsu da shirka ba. Abinda ake nufi kenan, ba su gwama imaninsu da shirka ba, to waɗannan suna da cikar aminci kuma su ne shiryayyu. To kaga tafsiri ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan ayat tana daga cikin ayoyin da Annabi alaihi salatu wassalam ya fassara su da kansa. Da haka sai muka fahimci zalunci a cikin wannan ayar yana nufin shirka, ba ainihin wato zaluntar kai da kai ba. Mas'ala ta biyar, ta'ammulu al-khamsi al-lawati fi hadithi ubadata, la'akari da abubuwan nan guda biyar waɗanda suke cikin hadithin Ubadah ibn Samit. Hadithin Ubadah shine hadisi na farko a wannan babu, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa anna al-jannata haqqun wa an-nara haqqun adkhalahu Allah al-jannata ala ma kana min al-amal. Wannan shine hadithin Ubadah. Sai malam yace, nazartan abubuwan nan guda biyar da ke cikin hadithin Ubada, wanda idan ba ku manta ba, akan waɗannan abubuwan guda biyar ne muka yi ta komowa muna zama, muka yi ta zama kusan majalisi goma. Abubuwa guda biyar ɗin su ne shahadatu an la ilaha illallah, mun yi karatu a kai, wa anna Muhammadan abduhu mun yi karatu a kai, wa rasuluhu mun yi karatu a kai, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu mun yi karatu a kai, wa anna al-jannata haqqun mun yi karatu a kai, wa anna an-nara haqqun mun yi karatu a kai, sune biyar. To waɗannan abubuwan guda biyar karatun da muka yi, ya ishi mutum yayi nazari ya san matsayinsu a wajen Allah, ya san menene su da kuma matsayin imani da su. مسألة تشدى أنك إذا اجتمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. ما لن يتي مسألة تبقي أنك إذا اجتمعت بينه وبين حديث عتبان إذن كهدا سكان حديث عبادة ده حديث عتبان وما بعده ده حديثا ده سكا بيو باين عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله تو معنى رفض لا إله إلا الله زي بتا تبين مكا ما لن يتي وتبين لك خطأ المغرورين وما كسكرن ما سلو دوا zai bayyana maka me malam yake nufi idan ka dubi hadisin ubada me yace hadisin ubada cewa yace wanda ya sheda babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ya sheda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne ya sheda annabi Isa alayhi salam bawan Allah ne manzon sa ne ya sheda aljanna gaskiya ce ya sheda wuta gaskiya ce Allah zai shigar da shi aljanna akan kowane irin aiki ya mutu kun ga anan wannan hadisin ya nuna mana kawai duk wanda ya sheda zai shiga aljanna bi ghadin nazar an ayi amalin mata alai ba tare da an yi la'akari da ma kowane irin aiki na zunubi ya mutu akai ba ba zai cutar da shi ba zai hana shiga aljanna ba to amma hadisin Utban da ya biyo baya shi kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha harrama ala an-nari man qala la ilaha illa allah yabtaghi bidhalika wajha allah Allah ya haramta wa wuta duk wanda yace la ilaha illa allah sai ce amma yabtaghi bidhalika wajha allah yana mai neman yaddar Allah da haka wanda aka haramta masa wuta kenan me sakamakon sa aljanna to amma sai aka ce yabtaghi bidhalika wajha allah kaga hadisin ubada bai kawo maganar neman yaddar Allah ba sai ce kawai in ka sheda in ka sheda in ka ce in ka yarda shikenan amma hadisin Utban sai yace a wanda fa ya sheda din yana mai neman yaddar Allah a wasu hadisan da wasu riwayoyin sadiqan min kalbihi ya sheda din fa da gaske har zuciyarsa a wata riwayar ko ne hadisin khalisan min kalbihi ya sheda din ko ya fada din yana mai tsarkakewa har zuciyarsa kenan hadisin Utban ya zo mana da ƙari sharadi akan hadisin Ubada in ka duba hadisin Abu Sa'id Al-Khudri na labarin annabi Musa shi ma ce masa aka yi da a ce sammai bakwai da rayayyen cikin su bandani da kassai bakwai za a dora su a hannun mizani daya a dora la ilaha illallah a hannun mizani daya to la ilaha illallah za ta rinjaye su kawai ya haka aka ce hadisin Utban sai yake nuna mana a la ilaha illallah ba kowace ba yabtaghi bidhalika wajha allah la ilaha illallah da aka yi ta fa dan Allah ba la ilaha illallah kowace ba shi yasa in ka karanta hadisin Ubada in ka karanta hadisin Abu Sa'id to ka dawo ka duba hadisin Utban sannan ka koma ka duba hadisin Anas na ƙarshe law ataitani bi qirabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an ataituka bi qirabiha maghfiratan da zaka zo min da cikin ƙasa na zunubi amma sai ka gaba da ni baka shirka ashe la ilaha illallah
mai amfanin fa ita ce wacce ba a mata shirka. Shi yasa malam yace annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadithu itban, idan ka hada hadithun ubada da hadithun itban wa ma ba'dahu da hadisan da suka biyo bayan hadithun itban, to fa anan ne ma'anar la ilaha illallah za ta bayyana maka. Kar ka dauka cewa fadan ta zalla yana tsallakar da mutum, ko kuri da ita yana tsallakar da mutum. A'a, yabtaghi bidhalika wajha Allah, sai an yi da tsarkin zuciya, sannan sai an guji shirka. Sai malam yace wa tabayyana laka khata'ul maghrurin, kuma sannan kuskuren masu ruduwa zai bayyana maka. Akwai rudaddu waɗanda aka rudar da su aka kidmar da su, su sun dauka in kace la ilaha illallah to komai ma kaje kai, in ka sheda la ilaha illallah to komai ma kaje kai. Dan haka sai ya zama suna fadin la ilaha illallah amma suna rukon waliyai a matsayin alloli, suna rukon shehinai a matsayin alloli, suna fadin la ilaha illallah basu daina shirka ba, basu daina rataye-rataye ba, basu daina daura-daura ba, basu daina camfa-camfa ba, basu daina kurciya ba, basu daina bugun taurari ba, da bugun kasa da duba da maita, kuma suna la ilaha illallah ba za ta yi amfani ba, ba irin wannan tabojin ba. Daka la ilaha illallah mai nauyin, mai nauyin ita ce tacacciya a cikin zuciya da kan gabbai. To shi yasa malam Allah ya saka mashi da alkhairi, sai ya tattaro mana hadisan dan ya kawo mana sakon a wuri daya. Kar ka je ka karanta hadisan da suke fadin fadal la ilaha illallah ba tare da wannan sharadin ba, ka rudu ka dauka cewa kawai ai shikenan, in dai ka ce la ilaha illallah to shikenan kawai ka hai. A'a, akwai hadisan da suke magana akan la ilaha illallah fa mai amfanin. Akwai taboji, idan ita ka rike to ba shakka ba a rabu da kaya ba. As-sabi'a, mas'ala ta bakwai, at-tanbihu lish-sharti fi hadithi Utban, wato fadakarwa da sharadin da ke cikin hadithin Utban. Sharadin da ke cikin hadithin Utban shine wanne, yabtaghi bidhalika wajha Allah. Wannan sharadin, wato hadisin yana fadakar da mu wannan sharadin, shine abinda muka kare magana akan sa yanzu, cewa la ilaha illallah mai amfanin ita ce fa ta tsarkin zuciya wacce aka yi ta aka tsarkake manufarta, aka gina ta akan manufarta ta nisantan shirka, ita ake nufi. Shine sharadin da ke cikin hadisin Utban din, yabtaghi bidhalika wajha Allah, ko khalisan min qalbihi, ko sadiqan min qalbi. Athamina, mas'ala ta takwas, kaunul anbiya'i yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illa Allah. A wannan babin zamu ga yadda ashe annabawa ma suna bukatuwa zuwa ga fadakarwa akan falalar la ilaha illa Allah. Annabawa suna bukatuwa zuwa ga fadakar da su falalar la ilaha illa Allah, amma waye mai fadakar da su din? Allah. Allah, ka duba annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya roki Allah madaukakin sarki ya bashi zikiri da addu'a. Allah madaukakin sarki ya ce, ya Musa qul la ilaha illa Allah, yace Musa ka ce la ilaha illa Allah. Annabi Musa sai ya ce, ya Ubangiji na, duk bayinka abinda suke fada kenan, a bani na daban mana irin namu. Allah madaukakin sarki ce a'a sai aka tunatar da shi la ilaha illallah wace ce ita wannan kalmar mece ce ita ce ai Musa da a ce duk sammai bakwai da abin da ke cikin su banda ni da dukkan sai bakwai za a dora su akan ma'aunin mizani hannun mizani daya a dora la ilaha illallah a mizani a dayan hannun sai la ilaha illallah ta yi rinjaye Allah ne yake ga Annabi Musa yanzu nan bai fadakar da shi ya tunatar da shi falalar kalmar ba in ya sani ma da yanzu an sake masa tambihi wanda wannan yake nuna maka cewa ba wanda yafi karfin karatu akan la ilaha illallah da karka ji an ce an koma kitabut tauhid ana karantawa ce ai malam Allah ji kansa darhama malam ya ce za a koma kitabut tauhid kace a to ai nan kaman wuce shi ai mun dade da tintini tintini kuma ka zo wucewa kaga ana karatu ka zauna ka ji ana la ilaha illallah ce kai na ai mun yi nisa ai ina ga annabin Allah Allah madaukakin sarki yana tunatar da shi falalan la ilaha illallah ai ba ta wucewa ba ta wucewa duran da kaji ana karatu akan la ilaha illallah zauna ka kunna radio kaji karatu akan la ilaha illallah saurara kar kai wasa da wannan karatun ka tsaya kaji in ka sani a tuna maka in ka iya a dada maka in ka manta a tuna maka amma zancen ka ce tunda la ilaha illallah ne ina ku kuna so ku ji ana wani babban karatu ne ce malam da Allah yana tayawa ya saka mana Bukhari kawai amma yanzu wani Bukhari wala ai da saura Bukhari malam din ma da sauransa a Bukhari ai har yanzu wannan din da aka rena shine har yanzu anan muke ai dan muke shine ka duba yadda annabawa suke bukatuwa zuwa ga a tunatar da su falalan la ilaha illallah daga nan zamu san cewa bukata ce ta mu duka التاسعه مساله تترى التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع ان كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه ابو تكايتي التنبيه واتو اكوي فدكروا لرجحانها بجميع المخلوقات نا رنجاين كلمه شهاده akan dukkanin halittu wannan babin ya fadakar da mu ya ja hankalinmu akan rinjayen la ilaha illallah rinjayenta akan dukkan halittu a ina a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri na kissar annabi Musa sammai bakwai da duk abin da ke cikin su Allah yace banda ni saboda yaya za a yi wani abu ya rinjaye Allah ita kanta la ilaha illallah ba shi bane a to banda shi kasai bakwai to me ya rage halittu sammai bakwai da abin da ke cikin su kasai bakwai da abin da ke cikin su amma a dora su da la ilaha illallah a hanu bi na mizani la ilaha illallah ta rinjaye me ke nuna maka shine nauyin la ilaha illallah yanda ta rinjaye dukkan halittu shine at-tanbihu lirjihaniha bi jami'il makhluqat tanbihi jan hankali da fadakarwa dangane da rinjayen la ilaha illallah ga dukkanin halittu amma ma'a anna kaseeran mimman yaquluha sai dai kash da yawa daga cikin masu fadinta ya khiffu mizanuhu ma'auninsa zai yi rashin nauyi to me yasa ku gane abin da malam yake faɗa la ilaha illallah ita kadai ba a hada ta da sallar ka ba ko azumin ka ko sadakar ka ko zakkar ka ko hajjin ka ko umrar ka ba a hada ta da komai ba la ilaha illallah zallanta ta rinjaye sammai da kasai gaba ɗaya da abin da ke cikin su yaya akai aka zo lahira akai au aka dora ayyukanka na alheri gaba daya hadda la ilaha illallah naka aka hada da sallar da azumin da hajjin da umarar da sadakar da komai duk wani alherin ka an dora aka debo shirgin laifukanka aka dora kuma sai ya zama shirgin laifuka sirrin jayi wancan alherin kuma hadda la ilaha illallah a cikin su wace iri ce taka shine abin takeicin da wace iri ka zo daka a gane la ilaha illallah nan shine mallai yace ma anna kaseeran mimman yaquluha sai dai kash da yawa daga cikin masu fadin tafa ya khifu mizanuhu idan an je ma'auni zunubi zai rinjayi shi wana dauko hadda shi ma za a dora akan mizan hadda shi za a dora akan mizan amma duk da haka bangaren zunubi sai ya rinjaya kuma akwai la ilaha illallah a ciki wace iri ce shine matsalar Allah lalata da guru da laya da bin bokaye da tsafa-tsafe da bugun kasa da camfa-camfe duk an lalata ta sai zama gaba daya an zo da ita kamar karmami batta da nauyi kun ji kuma abin da yake rage mata nauyi dan haka kenan ka zo da mai amfanin kar ka zo da taboji shine abin da mallam yake jan hankalin mu akai kar ka zo da taboji ka zo da mai amfanin kar ka yadda rayuwar duniya ta sa kai wasa da wannan kalma me kake nema akan neman haifuwa baka san akwai waɗanda suka haifi ƴaƴan suka sa su kuka ba baka san akwai waɗanda suka haifi ƴaƴan suka kasu ba gashi nan kwana nawa yanzu kwana nawa ko sati ɗaya ina jin bai cika ba yaro yaji ya daba ubansa wuka ya kashe shi kuma ana masa tambayoyi yana dariya yana cewa baban sa yana aljanna shi kuma yana wuta dan haka idan haifuwa za ta saka yi shirka to wani ya haifu dan ya kashe shi kuma me zai saka yi shirka neman mulki nawa ne suka yi mulkin yanzu sun taba kasa wani bawan Allah ni ne muke tare da shi jiniya ta wuce wui budan bakin sa sai ya ce mun duniya kenan yace da an mun jiniyan nan ki ni da kace gani na an mun jiniyan nan yace amma wata rana akwai ran da mai jiniya zai wuce aka hankade ni kuma an taba mun ko ba haka ba to ina baban gida ya mutu ne ina Obasanjo ya mutu ne ina Jonathan ya mutu ne ina Buhari ya mutu ne gwamnoni nawa a ƙasa yanzu ba gwamna ba sanata ba minister ba ambasada ba suna zaune kawai an fara yi musu alfarma ana tura musu miliyan 1,500 su ce fa ne kuma ka wannan zaka shirka dan ka hau akan me zaka shirka akan aure baka san wani matarsa ta kashe shi ba murus hal lahira to akan me zaka shirka neman lafiya akan neman lafiya baka san akwai wanda aka yi hira da shi lafiyarsa kalau aka jana'izar da safa ba a zamanin ka lafiyar hana mutuwa lafiya tana hana mutuwa nawa ne suke jinya shekara da shekaru ba su mutu ba to me ne zai saka shirka me zai saka shirka in karin mukami ne a wajen aiki shekara ka 35 za ta cika malam ka yi ritaya ka koma gida ka zauna kayi ta shirka dan ka zama ka zaman ka kare ka retire shikenan ka zauna sai pension kana ta kare akan wannan gai shirka dan haka duk wani abin da kake nema tsubbace da sauransu gaba daya ko kai dan kasuwa ne saboda harkar kasuwarka da tarin dukiyarka kai shirka saboda kasuwanci saboda kasuwanci nawa ne yan kasuwar sun karye bayan sun yi tsafa-tsafan sun karye ko kuma sun yi tsafa-tsafan sun tara sun fada sun mutu an kasaftawa magada za su je kuma su yi lissafin tsafin da suka yi kuma babu shiga aljanna duk wanda ya mutu yana shirka ba zai shiga aljanna ba innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar jama'a akwai abin tsoro kada biye wannan rayuwar a bata da Allah shi Allah nan kullun kai ta kokarin ku shirya da shi العاشرة مسألة تقوم النص على أن الأرضين سبع كالسماوات منجي يد أكا نصا تامنا أكا تبتر من تشيوا كالسيما قدا بقويني كما السمي كالسيما بقويني كما السمي تكين حديث أبو سعيد نكسر النبي موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع أجا النبي عليه الصلاة والسلام سمي بقوي كسي بقوي أجا يا بصر فدن الله مدوك كنسركي الله الذي خلق السماوات السبع ومن الأرض mislahunna Allah wanda ya halicci sammai bakwai sannan kasama mislahunna irin sammai din ta wace fiska ta adadi to idan kai daru a can ga annabi alaihi salatu wasalam ya fassara anan yace wal ardina sab'a da kasai guda bakwai naka kasai ma bakwai kamar yadda sama take bakwai haka kasa ma take bakwai al-hadiyatu ashara mas'ala ta 11 anna lahunna ummaran a karatun mun ji cewa sammai suna da rayayyu suna da masu rayuwa a cikin su kamar yadda kasai ma suke da masu rayuwa a cikin su kaga kasai ba ma bukatar ainihin wato ba ma bukatar tambaya cewa akwai rayayyu a ƙasa ce akwai rayayyu a ƙasa a sama fa shine sai an gaya mana to shikenan da annabi alaihi salatu wasallam ce law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi da a ce sammai bakwai da masu rayuwa a cikin su sai mu fahimci cewa ashe a sama akwai masu rayuwa to kuma dalilai da yawa suna tabbatar da haka cewa a sama akwai halittu mala'iku ma galibi bataliyar su tana sama asalin bataliyar mala'iku tana sama hadisai da ayoyin alqur'ani mai girma da yawa sun tabbatar da haka tanazzalul mala'ikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr mala'iku daga sama suke sauka Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sama ta ƙara kuma ya cancance ta ce ta ƙara din attati sama'u wa huqqa laha an ta'ta sama ta ƙara kuma dama ya kamata ce ta ƙara me yasa ce saboda ba wani gurbin aje tsumagiya face akwai mala'ika cikin mala'ikun Allah yana sujjada ko yana ruku'u tunda aka halicce shi har zuwa tashin alkiyama. Ta haka nauyi ya sa sama ta yi kikir 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 saboda nauyi na yawan halittun da suka yi cinkoso a sama. Wama ya'lamu junud rabbika illa huwa, wanda ya san yawan bataliyar ubangijinka na mala'iku sai shi kadai. Da haka mala'iku wani yana sujada tunda aka halice shi ko dagowa bai yi ba, kuma har zuwa tashin alkiyama ba zai dago ba. Wani yana ruku'u tunda aka halice shi ruku'u yake bai dago ba har zuwa tashin alkiyama. Ka kai dan naka dan chap chap na minti biyar kana gadara da shi. Allah yana da masu bauta masa. An gane ko? Bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. Athaniyatu ashar, mas'ala ta 12, isbatu sifati khilafan lil ash'ariyya. A cikin wannan karatu mun ga yadda aka tabbatar da siffofin Allah khilafan lil ash'ariyyati, sabanin ash'ariyawa wanda suke aqidar asha'ira. Aqidar da asali aka kwashe ta daga Abul Hasan al Ash'ari rahimahullahu ta'ala, amma daga baya ya tuba daga wannan aqida ya koma akan aqidar ahlus sunnati wal jama'a, kuma akan taimutu har ya buga littafi, ya rubuta littafi al ibanatu an usulid diyana, yay bayanin aqidar ahlus sunna fillah fillah, kuma akan aqidar ahlus sunna ya mutu. Sai dai an riga an barbada daga gare shi, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya yafe masa saboda tubar sa. Amma sun danna aqida, kuma wannan aqidar ta asha'ira ita ce aqidar da tai kaka gida a ƙasashenmu. Da yawa daga cikin ƴan izalar ma har yanzu ita suke ba su sani ba. Eh sosai. In dai baka karatun tauhidi a wajen malamin sunna har ka gane tauhidin gaskiya ka bi, kawai masallacin izala kake zuwa kake sallah. In baka yi rabo ba kana nan ka aqidar asha'ira. Saboda ita ce iyaye da kakanni suka rayu a kai. Kafin zuwan izala ita ce ta yi kaka gida, kuma galibi kafin zuwan ƴan hakika ƴan dariƙun nan galibi da ita suke riko. Da hakika ta zo su ma ta yi reshuffling ɗin ƙwaƙwalensu ne, shikenan suka zama ƴan iskan gaske. Asha'ira harka ce ta malamai, amma hakika harka ce ta mahaukata da ƴan iska. Amma asha'ira harka ce dama ta malinta, sai dai an gina malintar akan ɓata. Daka duk wanda ya mutu akan tauhidin la ina ma'anan la, la haliku ba mahalici, sai a wannan daidai ne. Amma aqidar da ke cikin qawa'idi ta asha'ira ce, kuma da ita ake farawa. Da ita ake farawa. Da Ummul Barahin da aka cika makarantun mu na Haya Islamic da shi, da sharhinsa sharhu Ummul Barahin, duk asha'ira ce ciki. Sha'ira ce don littafi ko Hayatul Islam ko menene wanda zan da na tashi karance-karance na ina yaro, duk irin su ne ta karantawa. Irin su ne ta karantawa. Tun na dan karami ana mun kallon malam a gidanmu. Ashe malam, ashe dan bid'a ne cikakke. Sai ka zo ka karanta aqidar sunna safiya. Jama'a idan kai ra'ayin zuwa masallacin mu na izala kai sallah, to kadai wa littafi kura ka samu malami kai karatu. In ka ji an kafa lasifikar izala, ka je ka saurara malam ka samu tauhidi. In ba haka ba za ka yi gambal habaru, za ka yi haɗin wanzamai. Sorry wanzamai, ba da ku ake ba, Hausar ce haka. An gane ko? Hawa. Don haka wato su asha'ira wai malaman sunna suka ce a hakan ɗin duk aqidun ɓata da ake da su ba aqida take ɗan dama-dama da kusaci da sunna, kamar ashaira. To ai shi yasa din zakai nisa a cikin ta kana izala baka san a cikin ta kake ba. Saboda dan kusacin da take da shi da sunna. Ba irin Mu'tazila ba da Khawarijawa da Jahamiyya da Rafida Shi'a Ithnai Ashariyya ba irin waɗannan ba wanda su baudewar su ta bayyana karara amma su Asha'ira ai su ce sa zaka samu malaman Asha'ira irin malaman mu na daure na zaure na da da suka rayu ai su malaman sunna ma ake ce musu ai kan zo inzala sunne malaman sunna kuma Asha'ira suke yi da yawa daga cikin malaman tsarika yanzu da suka rudu suna jin takaicin mu cewa kanmu ahlus sunna suna ganin ai su ne ahlus sunna ta yaya za ku zama ahlus sunna wanda ababun sifofi sun tabbatar wa Allah sifa bakwai ne kadai mu kuma ababun sifofi a sunna abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kansa manzansa alaihi wasallatu wassalam da yafi kowa sanin waye ubangijin sa ya tabbatar masa duka sifofin Allah ne duka ma sunayen Allah kowane suna na da sifa sannan akwai wasu sifofi da suka zo ba ta hanyar suna ba kuma sunayen Allah ba a san adadin su ba shi ya barwa kansa sanin iyakar su to haka sifofin sa kenan inda kowane suna na da sifa sannan akwai sifofin ma da suka zo ba ta hanyar sunaye ba kaga kenan babin sifa ma yafi babin sunaye fadi haka yake a sunna amma Asha'ira suka ce a sifa bakwai suka bawa Allah duk wanda yayi tauhidin Asha'ira ya san wannan ya san al-hayatu al-qudratu al-iradatu ko ya san al-ilmu as-sam'u al-basaru al-kalamu hayyun qadirun muridun ko alimun sami'un basirun mutakallimun duk wanda yayi aqidar qawaidi da Ummu Ibrahim da sauran ya san wannan karatun an gane akwai waɗanda ma yanzu haka nan abun mamaki ya sami zakar qadiran wa muridan Asha'ira ce sauran burbushin ta ne shi sa anan malai ce isbatu sifati karatun namu ya tabbatar da sifofi khilafan lil ash'ariyya sabanin ash'ariyya a ina cikin hadisin Utban inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah Allah ya haramta wa wuta duk wanda yace la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah yana neman yardar Allah a ina sifar take sifar wajhu fiska yana neman fiskar Allah wajhu fiska annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tabbatar wa Allah fiska wajen fassara ne Hausawa suka sa fassara mana da yardar Allah mana duk wanda Allah madaukakin sarki ya yaye masa hijabi ya kalli fiskar sa mai sarki to ya yarda da shi dan haka neman ganin fiskar Allah neman yardar sa ne in ya yarda da kai zai yaye ma hijabi ka ganshi in bai yarda da kai ba zai yaye maka hijabi ba kuma an gane muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yaye mana hijabin sa don mu ga fiskar sa mai sarki dan haka mu a sunna an karantar mana cewa Allah madaukakin sarki yana da fiska amma fiska irin tasa ta Allah fiska irin tasa ta Allah mun yi karatun aqida da ku a majalis da yawa don na san ba nan kare muka fara haduwa da ku ba duk sanda muka zo magana akan sifofin Allah to malaman mu na sunna sun tabbatar mana Allah ta'ala ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu irin sa wa huwa as-sami'u shi ne mai ji al-basir mai gani kai baka ji kai baka gani amma Allah sai ya tabbatar wa kansa ji da gani a ayar kuma yace babu irin sa kaga kenan irin jin irin nasa ba irin naka ba ganin irin nasa ba irin naka ba. An gane? To haka kowace sifa za ka mata. Naka idan an ce fiskar Allah ba razana za ka yi ba, an yi wa Allah fiska, an mai da Allah jiki, yanzu kenan ana so a'a. Kar ka dami hankalinka. Allah yana da fiska irin tasa ce ai, ka taba ganin sa ne? Ka taba ganin mai kama da shi akwai ne? To an ga ma ya fiskar take? Dan haka ba a tambaye ka yaya take ba. Kuma ba a ce kai tunanin yaya take ba, za ka yi tunanin abin da baka san shi ba ne? Ko ba haka ba? Don haka tunda aka ce yana da fiska to yana da ita, yaya take shi ya barwa kansa sani amma yana da ita. Imamu Malik Allah ya ci kansa da rahama. Wata rana a majalisinsa a masallaci yana karatu, sai ya zo maganar Allah ya daidaita kan al'arshi. Sai wani mutumin ƙauye sai ya ɗaga hannu sai ya tambaya. Sai ya ce, ka ce Allah ya daidaita kan al'arshi a karama kallawa? Ya ce, ƙwarai kuwa. Sai ya ce, to kamar yaya? Ta yaya kenan ya daidaita? Sai ya ce, kai? Sai ya ce, to daidaiton Allah akan al'arshi sananne ne. Tunda ya tabbatar da haka. Sannan yaya aka yi daidaita, ta yaya yake, ta yaya abin yake, ba sani ba, shi ya baro kansa sani. Sannan imani da hakan ɗin wajibi ne, dolan kowa ne tunda ya faɗa. Ya ce kuma a tashi a fitar mun da shi daga masallaci. A fice mun da shi daga masallacin nan. Da aka ciccibe shi, aka fitar da shi, ce ɗan bid'a ne. Haka ba a tuntuɓar yaya, inda na Allah ne, iya abin da ya faɗa shi ake karɓa a tabbatar da shi, ba musu ba jayayya, babu tunanin yaya yake, ba ka tunanin abin da baka sani ba. To amma ba za ka bi kana korewa ba, ka ce babu. Wasu suna cewa to ai yabtaki bi zalika wajha Allah, yana neman yardar Allah ne, ai ba fiska ake nufi ba, yadda ake nufi ta. In yarda ake nufin, me yasa aka ce fiskar? In yarda ake nufin, me yasa aka ce fiskar? Akwai ta ne ai, shi yasa aka faɗe ta. Ana sai a ce yabtaki bi zalika ridallahi, amma za ka ce wajha Allah. Allah ka mana arzikin ganin fiskar ka mai tsarki. Don haka wannan karatun ya tabbatar da bambancinmu da asha'ira, wanda su ba su yarda da kowace siffa ba ma ga Allah sai ƙwaya bakwai ɗin nan. Suka ce bakwai ɗin nan, suka ce Allah rayayye ne. Ba zai yiwu a ce wannan duniyar wanda ya yi ta ba rayayye ba ne. Don haka dukkan wanda ya rayu shi ma rayayye ne. Sai suka ce to, kun san bakwai ɗin fa ba wai an nemo, ba wai sun ciro su daga Al-Qur'ani da Sunna ba ne. Da ka ne, da ka, da falsafa. Don haka dole in dai wanda ya rayayyun nan dole shi ma rayayye ne. Suka ce to Musa Al-Hayatu. To ai kuma tun da ya halittun nan, ba yadda za a ce ba shi da iko. A to Al-Qudratu. Ce to ba zai yi halitta ya zama yana da ikon yin halittar kuma ba manufa ba. A ce a to Musa masa iradatu, muridu. Ce to amma a yi halitta ya zama da iko da manufa, dole sai da ilimi. Ce to al-ilmu. Ce to amma ga rayuwa, ga iko, ga nufi, ga ilimi, kuma ba ji ba gani? Ce kai, dole yana ji yana gani. Ce to duk wanda ya haɗa ji da gani ko ya kamata yana magana? Sai ka ce mutakallimu. Allah ya kyauta. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu ilimi mai amfani, ka ilmantar da mu, ka amfana da mu abinda ka ilmantar da mu, abinda na faɗa daidai. Allah ta'ala ka tara mu a cikin ladansa. Abinda na yi kusure Ubangiji Allah ka yi mini gafara. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى وانا مي تنبيه هنا تشيوا ما لم ينيني هو كنشن دقيري أنكوتانو أما هنغاتا الديني كسان تشيوا أنا بيون وصحانيوي دومين أمال لكيشي وحرامني أي كرياتي ƙarya ce
ko jari ne an coje ne algus ne baya halatta ai ko da kai komai da shi ba ai ƙarya ce balle ma ka je ka zo ka ce za a dauke ka da aiki da shi in ka ci ka ci haramu kaga in baka yi aiki da shi ba in kawai ka mallaka ne ka ajiye to sakamakon ƙarya ne kawai akan ka amma idan ka je ka bayar kuma aka dauke ka aiki to abincin da kake ci da shi ma haramun ne ruwan da kake sha da shi haramun ne tufar da kake sawa da shi haramun ce a wannan yake cewa Allah ya kara mallan nisan kwana tare da imani amin tare da ku baki daya yace yana da mata biyu uwar gida ta haihu kafin ta haifu ta sha jinya to Allah ya raya abinda ta haifa amarya sai da ta yi mata girki na wata biyu sannan ta haihu sai amarya ta yi mata girki na kwana 30 wata uku kenan sai ta bawa uwar gida girki sai ta ki karba wai sai ta mata na kwana 40 yace yaya abun yake a shari'a hannunka yake mana hannunka yake manzo da Allah girkin ma hadisi za a nemo masa ai al'ada ce ga tawala al'ada ce ai kuma meye ta mata ba duk tare ake cewa to a duk tare ake ce don haka wannan al'amari ne da yake komawa al'ada kuma kai ne shugaba kai ne ya kamata ka tsaya ka samar wa abun maslaha ita rayuwar gaba daya Allah madaukakin sarki ya dunkula ta a cikin wa'ashiruhunna bil ma'ruf ku rayu da mata bisa al'ada bisa zamantakewa ta ma'rufi sannan kuma Allah madaukakin sarki yayi umarni da adalci annabi alaihi salatu wassalam yayi umarni da adalci dan haka kamata yayi kai kokari ka shiga tsakani ka daidaita al'amarin yadda za a fahimta idan har ita mai haihuwa ta samu koshin lafiya da za ta iya karban girkinta sai ta karba ba wani abu ai sai ta karba amma idan bata samu koshin lafiya bane ba ta da lafiya har yanzu to ai ba magana kwana 40 ba in ta kama a ƙara wata uku ma ai bukata ce kuma ita wannan rayuwar ta zamantakewa juyowa take yi ita ma wannan da tai wata uku Allah ya saka mata da alkhairi tana dawainiya wata uku to ita ma zai iya juyowa kanta ai mata kuma dawainiyar dan haka bai kamata a samu cece ku ci akan irin wannan ba domin duk wanda ya fara gardama to idan abun ya zagayo ta kansa akai gardama shi ya sunnanta ta amma idan aka jure akai hakuri to kai ma ran da bukata ta zagayo ta kanka ba za a yi korafi ba domin ka riga ka kafa wani harsashi na kyautatawa da inganta rayuwa na kauna da kuma fahimtar juna to amma idan korafi ya biyo baya da hayaniya da hatsaniya to sai kaga an sunnanta kuma rashin zaman lafiya to kai kokari ka ja hankalin matanka so lokacin mata abin da suke la'akari da shi wala Allah kai din yanzu ka koma ɗakin mai jegon ne mai yiwa haka ne ka koma ɗakin mai jegon ne ita kuma sai take ganin cewa tunda ka koma kwana ɗakin ta ba kowace mata take juran miji yana can tana wahala girki ba kowa take juran haka ba kuna kwance da safe tana fama a sanyin nan da dawame da girki da dafa ruwan zafi ko kuma kuna cikin kunkule ba kowa take juran haka ba to yawanci abin da ya iya haifar da haka kenan inda a ce kana ɗakin ita mai girkin ita uwar gidan dindindin to da wala Allah ba za ta yi wannan gardamar ba to amma tun farko irin wannan abun wani lokacin wai Bahaushe yana cewa ice tun yana danye ake tankwara shi ni ban ga dalilin da zai sa idan mace ta haihu a baɗakin ta ba ban ga dalili ba ban san me yasa ba al'adar mu ana yin haka an saba
in mace ta haihu sai a bar ɗakin ta sai a koma wannan ɗakin sai ta yi 40 ah to nan bukatar kada take zuwa take sa je ɗakin ta a kwana idan akwai mai kula da ita eh to wannan akwai uzuri wata tana zaune a wajen tana kula da ita amma idan ba mai kula da ita ba dalilin da zai sa ta dinga kwana ba miji me yasa ko babu mu'amala ta auratayya akwai uns akwai kewa dan haka tun farko kai kokarin nuna wa iyalanka taimakekeniya so idan an riga da an saba da haka to kwana ba zai kwananka ba zai haifar da kowace irin matsala ba amma idan an saba da idan an haifu a bar ɗakin to baka sani komawarka ɗaki dawo da tore da ka koma ɗaki to fa za an dawo da tokin so ka duba ga yadda zaka fahimtar da su ka daidaita su idan uwar gidan naka za ta iya yi to ai amaryar ta yi kokari wata uku ta karba ta ci gaba in har za ta iya yi ba dalilin kayyade kwana 10 ta ce sai ta ƙara kwana 10 duk wannan dawainiyar da aka yi ta karba ita ma wacce ta huta ta ja iska ta numfa ta ja numfashi idan ba za ta iya bane to wannan kuma wani abu ne daban shi kuma ba a sai 40 ba kawai ba za ta iya ba sai za ta yi lokacin da za ta iya eh in kuma an kasa daidaituwa sai ka nemo mai yin na kwana 10 ka biya kai ne mai raba rikicin wannan yace ina son ƙarin bayani dangane da karatun jiya na kitabu tauhid a ko dai karatun da ya gabata kai bayani cewa idan mutum yana da gyararren tauhidi zunubi baya zama a kansa idan yayi zunubin ma tauhidi yana wanke shi to mallan akwai kissar wani bawan Allah da ake cewa ranar alkiyama za a auna aikin sa sai zunubi ya rinjaya sai ya gama yanke kauna akan wuta za a yi da shi sai ubangiji ya ce masa kana da wani kati da ba auna shi ba sai a dauko shi yana dauke da kalmar shahada sai ya rinjayi dukkan zunubansa sai ubangiji yayi masa rahama to mallan idan wannan kissar ta inganta to mallan ba ta yi karo da bayanin da kai ba na ina neman ƙarin bayani Allah mai da mallan gida lafiya amin eh ba ta yi karo ba babu karo ai ba sai ka tafi hadisin bitaka ba ba sai ka tafi hadisin bitaka ba a cikin babin namu ma ka manta yadda muka karanta cewa Allah madaukakin sarki ya ce ya kai dan adam da zaka zo min da cikin ƙasa na zunubi sai ka zo baka shirka da ni ko zan cika ma da gafara ai kaga kenan ka zo da zulubin da tauhidin to abinda ake nufi da zunubi baya zama da tauhidi yana kone shi shine wannan din shine koda an zo da shi ranar alkiyama to an zo da shi ne dan a gwada wa al'ummar halittu baki daya a gwada musu nauyin tauhidi da girman tauhidi amma ba zai yi tasiri ba ai konewar ba irin konewar takarda bane da wuta kona na rashin tasiri konewa ne na rashin kai din ka kwatanta konewar ne da konewar takarda da wuta ba haka bane konewar rashin tasiri ma'ana tauhidin ba zai bashi ya tasiri ba eh abinda ake nufi kenan tauhidin ba zai bar zunuban su yi tasiri ba jiya Laraba sati guda da rasuwar yace mahaifiyarsu bayan ciwon suga da ta share shekara 10 tana fama yace muna fata za a sa ta addu'a Allah ya jikanta Allah ya mata rahama Allah ya sa can tafi nan ubangiji Allah ya mata gafara Allah ya jikanta da rahama Allah ya kyautata makwancinta ya haskaka shi ya yalwata mata shi Allah ya mata shimfidi daga gidan aljanna Allah ya sanya jinyar da ta yi kafara ce a gare ta kuma Allah ta'ala ya ba ku hakuri na rashin ta Allah ya sanya mutuwa hutu ce a gare ta da sauran mamatan mu baki daya
sannan yace azkar da ake yi bayan sallar farilla subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar a salasan wa salasuna sai a cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan ya inganta ana yin kafa 10-10 ko 25-5 suma ana cikawa da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu zuwa karshe a ai kai da kanka inda ka tsaya kai tunani zaka ba kanka amsa wadancan salasatan wa salasuna su 33 din sau uku nawa zai baka 99 haka la ilaha illallah da ta cike 100 ne shi yasa nan sai yace tamamal mi'a thumma yaqulu tamamal mi'a sannan sai yace cikon 100 sai yace la ilaha illallah amma wannan mai 10-10 in kai subhanallahi 10 alhamdulillahi 10 allahu akbar 10 gaba ɗaya nawa kenan 30 to la ilaha illallah in ka bada mai za ta cika ta yau ya zama 31 kenan kuma dan haka wancan ɗaya ne babu a cikin 100 sai aka kawo ta aka cika ta su kuma wannan su kuma babu wannan bukatar cikon dan haka babu wannan karishin a ciki Allahu ta'ala alam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.